بسم الله والصلاة والسلام على الرحمة المهداة ونعمة المزداة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى مدين. اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى. ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dukkan godiyata tabbata ga Allah, Ubangijin talakai mai komai mai cikakken iko, wanda ya raya mu a wannan yammaci na tara ga watan Rabi'u Tsani, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na shekara 1443, wanda ya daidai da 14 ga watan Nuwamba shekara 2021 miladiya. Allah ya ƙara mu a cikin wannan masallaci don haɗar da junanmu a kan abin da zai amfani mu duniya da lahira, dalilin auren Sa'idu Salih. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka a cikin wannan aure. Barakallahu lahuma wa barik alaihima wa jama'a bainahuma fi khairin. Sauran baya da suke neman irin wannan dama, Allah bai azurta su da shi ba. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya musu gamdatattar su samu wannan dama, da mazan da mata. Allah maɗaukaki yana faɗi a cikin littafinsa, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. فنغلتي الجنيبا دان ادم فاتي دان سبوتا من. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. فلاتي بانا بقاتا ارزقي دغاريسو كما بانا بقاتا اتي سنتي يدني. ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. Domin lallai Allah shi ne mai yawan azurtarwa, ma'abuci ƙarfi mai tsanani. Allah maɗaukaki yana cewa, Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allah yana umartan manzansa kira da amincin Allah su fara tabbata a gabi shi da alayensa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, yace kul tagaya wa al'umman ka, ai kul li ummatika ya Muhammad, inna salati lallai sallata wa nusuki da yankata wa mahyaya da rayuwata wa mamati da mutuwata lillahi rabbil alamin, ya taqaita ni ga Ubangiji Allah Ubangijin talakai, la sharika lahu, bayi da abokin tarayya a cikin sallata, bayi da abokin tarayya a cikin yankata, bayi da abokin tarayya a rayuwata, wato ga baki ɗayanta. Wa bizalika umirtu, da haka aka umarce ni in kaɗaita Allah, wa ana awwalul muslimin, kuma ni ne farkon wanda ya miƙa wuya Allah bayi da abokin tarayya a komai. An tambayi Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a, ma hiya al-ibada, littafin sa al-ubudiyya, wanda asali tambaya ce aka yi masa a cikin majmu'u fatawa nasa. Me ake nufi da bauta? Sai ya ce, ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal a'mali al-batinatu minha wadh-dhahira. In an ce ibada, suna ce ga mamniya wacce ta kunshi duk abin da Allah ke son sa ya kaunace shi, min al-aqwali, nazan tutuka bawa zai aiwatar wal a'mali da aikace aikace da dan adam zai aiwatar al batinatu minha wa zahira naboye da nafili to idan ka duba aure yana daga cikin aikace aikace wanda bawa zai yi kaga ne kenan sai ibada ne tunda Allah ya yadda da shi shi sa yace wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la ayatin liqaumin yashkurun yatafakkarun Allah madaukaki yace wa min ayatihi daga cikin alamomi dake nuna akwai Allah subhanahu wa ta'ala an khalaqa lakum min anfusikum Allah ya halitta daga jinsinku ai min anfusikum ai min jinsikum daga jinsinku dan adam ka halitta muku mata yanku shine azwajan sai Allah ce litaskunu ilaiha saboda ku samu natsuwa zuwa gare su waja'ala bainakum mawaddatan Allah ya sanya binshiki na zamantakewa na aure soyayya wa rahma da kuma tausayi inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun Allah ya ce lalle a cikin wannan tsari akwai ayoyi na ubangiji ga mutane masu hankali idan muka duba malamai sun yi istinbati a cikin wannan aya na nuna haramcin aljani ya auri dan adam ko dan adam ya auri aljani dalili suka ce ai Allah da ya tashi magana da ya ce wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum sai ce ai min jinsikum daga jinsinku daga jinsin dan adam ya sha daban da jinsin wa aljani haka jinsin aljani ya sha daban da jinsin dan adam saboda haka babu auratayya tsakanin jinsin guda biyu abu na biyu shine dabi'ar dan adam ta sha daban da dabi'ar aljani shi aljani Allah yayi yana ganin dan adam shi kuma dan adam baya ganin sa dan Allah ya faɗi dangane da kakan aljanu shine iblis innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu shi shaytan da dangin sa aljanu suna kallon mu ta yanda mu ba ma kallon su to shi kuwa zamantakewa na aure ana cuɗanya ne da juna kai ina za ka yi cuɗanyan da mutumin da baka ganin sa kaga an samu bambanci a wajen jinsi an samu bambanci a wajen mu'amala da juna shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce lalle a wannan tsari na ubangiji akwai ayoyi ga masu tunani aure ibada ce wacce Allah ya tsara ta an fara yin ta ne a aljanna kuma za a karkare ta a aljanna annabi adam alaihi salatu wassalam Allah ya ce uskun anta wa zawjuka aljanna kai da iyalanka matarka ku zauna a cikin aljanna kaga auren nan an yi shi ne a ina a aljanna yana nuna muhimmancin aure a rayuwar dan adam sa'annan kuma za a kankare shi ne a aljanna hadisi ya inganta a cikin sahihu muslim manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace ma fil jannati a'zab bi ma'ana a cikin aljanna babu tazuru duk wanda ka gani ya mutu ko da bai taɓa aure ba ba zai shiga aljanna haka kurum ba sai an masa aure dalili kuma na aya sai Allah ya ce wa zawwajnahum bi hurun 'ain a aljanna Allah ya ce muka masa aure da hurun 'ain matan aljanna wanda taba taka duniya ba ba su ba sa haila ba sa majina ba sa fitsari ba sa bahaya sa'annan kuma ba sa bacci kuma ba sa gangadi Allah subhanahu wataala ya halice su rayuwar su fitur a cikin aljanna suka yi ta an ajiye su ne ga waɗanda suka bauta wa Allah Allah zai saka musu da mafi kyawun abin da suke a duniya shine bayan an shigar da su aljanna a aurar da hurun ain zuwa gare su kuma ya nuna wato aure yana da asali annabawa da suka shuɗe Allah ya sanya musu mata da zuriya Allah ce wala kad arsalna rusulan min qablik waja'alna lahum azwajan wa dhurriya tabbas ji Allah mun aiko da manzanni gabaninka ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam waja'alna lahum azwajan wa dhurriya mun sanya musu mata da kuma tsofu shine ƴaƴan da za su fito daga jikin su kaga wannan yana nuna maka muhimmancin aure ta yanda babu wani annabi daga cikin annabawan Allah face an tsara masa mata da zuriya wanda tarihi ya tabbatar da ke yi aure ba daga cikin annabawan Allah Allah ya ɗaukaka shi zuwa gare sa shine annabi Isa alaihi salatu wassalam shi ne wanda Allah ya ɗaukaka shi ya tafi da shi zuwa gare sa lokacin da wato banu Isra'ila suka yunkurin suna so su kashe shi amma annabi Zakariya da ya haifi annabi Yahya shi ma Allah ya bashi mata Allah ce wa Zakariyau idna da rabbahu rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin fastajabna lahu wa habna lahu Yahya sai Allah ce wa aslahna lahu zawja innahum kanu يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين الله يكي وزكرياء دا النبي زكرياء إذ نادى ربه أي عند يشيلا تاوى أبنجد سنداء خفية كرا نبويه نبقن كي كندري ينا نونا وأبنجد روننسا وما دينا بكاتا الله يباشي mataimaki a rayuwarsa rabbi la tazarni fardan ya Allah kada ka kyale ni tilo wa anta khairul warithin kai ne fiyayyen madada Allah ya ce fastajabna lahu sai muka amsa wannan kira da yayi mana wa habna lahu yahya Allah ya ce muka masa kyautan a yahya wanda wannan da yahya duniya ba a cika samun Yahya a duniya ba shine Yahyan farko shine Allah ce lam naj'al lahu min qablu samiya kuma taba sanya masa tafara ba babu mai sunan a duniya shine kan farko kuma Allah ya sanya masa suna Yahya sai Allah ce wa aslahna lahu zawja nagarta masa iyalinsa ne dalili saboda iyali abokiyar zama ce idan Allah bai nagarta maka iyalinka ba zamantakewar da za su yi na aure ba za ka ji daɗin su ba sai Allah ya fitar da illa sai ce innahum kaga anan Allah ya fara da annabi Yahya ne annabi Zakariya to amma da ya zo ƙarshen maganar sai ce innahum lamirin sai koma na jam'i kuma ana maganar annabawa ne annabawan suratul anbiya ne annabawan da Allah ya ambata su Zakariya da su Yahya da sauransu Allah ya ce kanu yusari'una fil khairati sun kasance suna rige-rige wajen aiwatar da ayyuka na alkhairi wa yad'unana suna bautata mana ragaban wa rahaba suna kwaɗayin abin da ke wurinmu na alkhairi da muka tattala da mumini idan ya bautata wa Allah zai samu sakamako na aljanna sai Allah ya ce wa kanu lana khashi'in kuma sun kasance masu kankan da kai zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya fitar da hikima ya ce wa aslahna lahu zauja, muka nagarta masa matarsa. Hadisi ya inganta Imam Ibn Majah da Imam Tirmidhi da Imam An-Nasa'i daga Ma'qil bin Yasar, Allah ya kare yadda a gare sa, yace wani mutumi daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wurin manzon Allah yace ya Rasulullah, asabtu imra'atan zata mansabin wa jamalin walakinaha la talid atazawwajuha, qala la. Thumma jaa marratan thaniyatan qala lahu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam la. Thumma jaa marratan thalithatan qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam tazawwaju al-waluda al-wadud fa inni mukathiru bikum al-umam yawm al-qiyamah. Shine sabab wurud al-hadith. Wani sahabi ya zo wurin manzon Allah kira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi da alayensa, yace ya ma'aikin Allah ya samu kyakkyawan mace ma'abuciya dangantaka, amma matsalar ta ta haihuwa, shin zan iya aurenta? Sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace a'a. Sai ya zo a karo da biyu ya ƙara maimaita tambayar, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace masa a'a. Ya ƙara maimaita maganan a karo na uku, kasan idan ɗan adam na son abu sai ya dinga maimaitawa saboda gani ko zai samu ne, zai samu mafita. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya hadisi sai ce tazawwaju al-waluda al-wadud, ku auri matan da ke haihuwa kuma kuna ƙaunansu suna ƙaunanku. Saboda innal ladhina amanu wa 'amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda, lallai wa'anda suke imani suka yi nagartattun ayyuka Allah yakan sanya ƙauna tsakaninsu. Ko mata da miji ke shine hadisin Abu Huraira Bukhari da Muslim, yace masalul mu'minina fi tawadihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamathalil jasad idha ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahri wal humma. Kuntum mu'mini awajan kauna juna tawsasa wa juna tawsaya wa juna kamathalil jasad, kamar tamkar jiki ne. Idan shtaka minhu uduwun, idan wata gaba ta kamu da ciwo, ta da'a lahu sa'irul jasad bis-sahri wal humma, sauran gangan jikin zai ɗauka na ciwo da kuma gajiya zai lulluɓe duka sauran jiki. To kaga anan matar mutum tamkar wata gaba ne daga jikinka. Ina fata an gane kuma a wannan ayar min jinsikum, malamai suna istinbati cewa ana fitar da matarka daga ƙashin haƙarƙarinka, kamar yadda annabi Adam Allah ya yi masa matarsa Hawwa'u. To duk wanda za a samu mata to sai an ya fitu wani abu daga cikin ƙashin haƙarƙarinsa a takuɗa shi da matarsa. To shi yasa anan sai Allah madaukaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a'a, ku auri matan da kuna kaunansu suna kaunanku kuma suna haihuwa, saboda ni zan yi tutiya da yawan ku a gaban Allah, wato bi ma'ana kun fi sauran al'umma yawa a matsayin mabiyana. To kun ga anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wata hikima bayan wa'annan nasoshi. Aure ba kowace irin mace ake aura ba. Akwai hadisi na Imam Tirmidhi
duk da yake malaman hadisi sun taba ingancin hadisin, sai dai ma'anar hadisin bai ci karo da zahirin nususu na shari'a ba. Shine yake cewa iyakum wa khadira'ud dimam, ahirɗinku da kore da ɗauke ido. Qalu wa man khadira'ud dimam ya rasulullah, suka ce me kake nufi da kore mai ɗauke ido ya ma'aikin Allah? Sai ce almar'atul hasana'u fi manba'i su, kyakkyawan mace da mummunan tarbiyya. Ka ganta din ka ganta ana da ɗauke ido ko? Wannan shi ne malam Bahaushe ya yi karin magana ya ce kyan ɗan maciji ko? Don kyau akwai kyau, amma idan ka raɗe shi za ka sha mai sahara ko? Maciji kenan. Haka kenan duk macen da kyakkyawan in ba ta da tarbiyya za ka wahala da ita, ka ga ba ta cikin lissafin da manzala ce ka aura. Shi ne wancan hadisi da yake tun kafin mar'atu li arba'in, ana auren kyamace don abu guda hudu. Kaga bai ce sai ka aura ba, jumla ce khabariya. Ina fata an gane, yana ba da labari ne ana aure suwa kenan mabniyatun ala al-majhul. Waye ke yin haka? Mutane ga magarin mutane li jamaliha, suna auren mace don kyawunta. Wali hasabiha, suna auren mace don dangantakarta. Ai yar wane ne ko? Ce ai yana auren yar wane. Wali maliha, kuma ana auren mace don dukiyarta. Sannan sai ce wali diniha, kuma ana aurenta don addininta. Sai ce fadfar bi zati din, karibaci ma'abuciya addini. Kaga umarni ne, karibat ya daka hannayenka za su yi albarka. Kaga anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci ɗa namiji in zai yi aure kada kyan mace ya ruɗe ka 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 auri mace don kyawu, kada dangantakan mace ya ruɗe ka ka je ka auri mace saboda babanta wane ne ko dan wato danginta sun fito daga babban gida, ko babanta shugaban ƙasa ko gwamna ko his excellency ko his distinguished ko honorable ko wane. A'a, sai ya ce kuma fasuwar bi za ta ji ribaci ma'abuciya addini. Sai ce hannayenka za su yi albarka. Kaga anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwai sai in zaka aure mace ka aure me ma'abuciya addini. Ina fata an gane. Kaga nan doka ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya baka, kuma gashi a can ya hana ka ta faɗa kan kyamata kyakkyawa ka ce shi take so. Kamar yadda yau gayu za ka ga saurayi zai ce shi fa yana son kala doguwa, fara, the pointed nose, mai gafi, mai dimpu, sannan kuma mai kaza, mai biri kaza. Kaga dukkanin yana faɗin wato ausaf ne, sifofi da shi yake so. Ba yanzu yana maganan mai addini ba. Ku kaga anan manzo Allah ya ce karibaci ma'abuciya addini. Me ake nufi da mace ma'abuciya addini? Shine macen da zaka ce mata Allah ya ce tabi, manzon Allah ya ce tabi, kada ki yi kaza, waye ya ce kada in yi Allah, yi kaza, waye ya ce in yi Allah, za ta bi. To wannan tana daga cikin ma'abuciya addini. Ina fata an gane. Ba wai ana maganar mace mai tarin ilimi ba, saboda idan tana da tarin ilimin kuma ba ta aiki da shi, ba ta cika cikin matar da manzo Allah ce fasfar bi zati din ba. Saboda zati din ita ce wacce take fasrali awamirillahi wa rasuli, tana miƙa wuya, wa tanqadu ila ta'atillahi wa rasuli, tana mika wuya zuwa ga biyayya ga Allah da manzansa duk abin da kace mata Allah ya ce za ta bi duk abin da kace mata manzo Allah ce za ta bi kuma za ta ajjana ta to wannan ma abukiya addini kenan koda ba ta da ilimin amma in duk kace mata doka ne na Allah tana bi to wannan tana cikin ma abukiya addini amma in tana da ilimin kuma tana bin abin da ilimin ke karantarwa nurun ala nurin amma idan tana da tsarin ilimin amma ba ta bin wannan to bai zama ba ta cikin wanda manzo Allah ce ka nema fasfar bi zati din ba ina fata an gane idan ka ce a karatunta a ai saboda akwai mu'amala a babin addini kuma a zamantakewa kaga akwai addini akwai kuma mu'amala akwai mu'ashara zawjiya mu'amalar da za ku yi da juna wannan kyakkyawar mu'amalar shine zai kawata zamantakewar a zauna lafiya shi sa hadisin nana Aisha wanda Imam Tirmidhi da Imam Ahmad sun rawaito sa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dai umarni sai yace idza ja'akum man tarduna dinahu wa khuluquhu tazawwijuhu duk wanda yazo neman diyar ku da aure kuka yadda da dabi'unsa da kuma addininsa kaga manzo Allah abu guda biyu haka an gane sai manzo Allah ce tazawwijuhu to ku auren masa da diyar ku in la taf'alu in kuka ki auren masa da diyar ku kun fitnatun fil qabri wa fasadun 'arid zai zama fitina a doran ƙasa da ɓarna mai ɗumbin yawa a nan manzo Allah ya ba mu ƙa'ida duk lokacin da aka zo neman da wato aka zo neman diyar ka a aure ga ababen da ake so ka duba a namiji na farko dai al-islamu musulmi ne kaga ɗaya kenan saboda wanda ba musulmi ba ba aure tsakaninsa da wanda ke musulma saboda Allah ya ce la hunna hillun lahum wa la hum yahilluna lahun mata musulmai ba sa halatta ga wanda ba musulmi ba ya aure su haka kuma wanda ba musulmi ba baya halatta ya aure ƴa mace musulma kuma koda an aurar da su gane cewa ba aure bane zaman zan ake inda Allah ya haramta an gane kaga kenan al-islamu abu na biyu shine al-aqidatu sahiha ya zamana cewa aqidarsa nagartacciya ce yana da aqida safiya yana bisa aqidatu ahli sunnati wal jama'a ala fahmi salafi salih ina fata an gane wanda shine abu da biyu saboda shine hadisin nan na nana Aisha to yin ishara idza ja'akum man tarduna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu duk wanda yazo neman iyakku da aure kuka yadda da addininsa kaga ba za ka ba dan bid'a daya ba saboda me saboda baka bi da addinin da yake shi ba an gane ba za ka ba dan shi'a ya ba me dalili saboda me kai bid'a aqidar sa ba haka sauran duka aqidun wanda ke kan wato ikhwananci ne ina fata an gane ko mu'tazilanci ne ina fata an gane ko jahamiyanci yake a kai da sauran aqidu gurbatattu dukkansu sai ka daura su kan wannan wato lissafin saboda ba a yadda da aqidar batu ba za a bashi yani tunda manzo Allah ya ba su ka'ida ka yadda da addininsa kaga wannan kenan musulmi ne kan kwalifai na farko kenan na biyu ya kasance yana da aqida kyakkyawa saboda yana kan aqidan ahli sunna wal jama'a ala fahmi salaf salih kaga wannan na biyu kenan kaga ya fita na biyu ko to sura na ne na uku shine wa khuluquhu dabi'unsa wato yana da kyawawan dabi'u saboda ana so a nuna maka aure ba ibada kai bane akwai babun mu'amala a cikin sa in kuwa ba a cika wa'annan sharuɗan ba kowa za ka je na wayyo ash wayyo ka kona bangare saboda haka yana da kyawawan dabi'u abinda ake nufi kyawawan ɗabi'unsa sun lullike munanan ba a ganinsu, saboda babu wani tare da mummunan ɗabi'a, sai dai kyawawan yakan danne munanan ba a ganinsu. Kaga wannan kaga ya cika shar'i na nawa, na uku kenan, yana da kyawawan ɗabi'u. Bi ma'ana duk wanda ya mu'amalance shi baya cewa wayyo, baya cewa kashi, baya cewa Allah wajarwa ne, baya cewa turkawa ne, sai dai ce kai wani sabarka, wani masha Allah mutum ne, wani kaza, to wannan shi ne abin da ake nufi da mu'amala. Kaga sharaɗi na uku kenan. Sharaɗi na hudu shi ne yana da ƙoshin lafiya. Abin nufi idan aka yi zamantakewa na aure zai biya mata buƙata ta aure, to wannan shi ma sharaɗi ne. Me dalili? Saboda hadisin Bukhari da Muslim, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ma'ashar shabab, ya ku tarin matasa, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj, duk wanda yake da ba'a bai yi aure. Dai kalmar ba'a sai malaman musulunci suka ƙara wa juna ilimi. Wasu suka ce alba'atu qudratu alqudra ala aljima', suka ce iko da zai iya ebe mata kewa na zamantakewa na aure. Wasu kuma suka ce alba'atu qudra ala alinfaq, iko a ciyarwa. Al-muhaqqiqun irin su Ibn Taymiyya da suka zo kan wannan sai suka ce ai kalmar ba'a kalma ce mushtaraka. Me ake nufi da kalma mushtaraka? Kalma ce yare ne na malaman usulul fiqh. Kalma ɗaya tana ɗaukar ma'ana sama da guda ɗaya. Suka ce to kaman ka'ida a wajen malaman usul, idan an samu irin wannan kalma guda ɗaya tana ɗaukar ma'ana sama da guda ɗaya, kuma kowanne bai ci karo ba, za a kafa hujja da shi kuma a haɗa shi dukansu sai a fassara shi da shi. Wa'ansan da suka ce kudura alal jima' suka ce na farko wannan yana daga cikin dalilin da ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa wancan sahabin da ya ce ya samu mata kyakkyawa mai gangantaka amma ba ta haihuwa. To in babu haihuwa a gane ba a dace da sirrin zamantakewa na aure ba. Amma ne sai suka ce a nan kujera alal jima'a ya shiga. Kamun wannan wa'ancan kuma da suka fassara shi akan kujera alal infaq sai suka kafa hujja da wato hadithin Fatima binti Qais, lokacin da ta gama ita mutane biyu suka fito neman ta da aure, suka ce na farko Muawiya, na biyu Abu Jahl. Sai ka zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ya ce kin samu manema? Ya ce eh, mutane biyu, Muawiya da Abu Jahl. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce amma Abu Jahl fa innahu la yad'u asahu an zahr imra'atihi, kin ga Abu Jahl baya ɗaga sandansa a bayan matarsa. Da ra'ana mutum ne mai yawan duka. Wa amma Muawiya fa su'ulukun hu la mala lahu, shi kuwa Muawiya talaka ne ba yi da sana'a. Fa ankihi al-Usama, je ki auri Usama. Sai suka fitar da fiqhu a nan. Kaga hadisin nan ya bamu ka'ida ta hudu. Na farko ne kaga kyakkyawan mu'amala, mummunan mu'amala ya sa manzo Allah ce kada aure shi. To saboda yana ne yana duka shine Abu Jahl, kaga mu'amala ya shigo kenan. Ko manzo Allah ya hana kada a auri wani saboda yana duka. Na biyu shi kuma wancan ba yi da sana'a, ba yi da kuɗin da zai ɗauki ɗawainiya, tunda zamantakewa na aure akwai me? Akwai ciyarwa, ko akwai mu'ashara zawjiya. Wannan dalili mazala ce kar ta auri Usama Muawiya, amma ta je ta auri Usama ba ta so ba, amma da ta bi sai kuma Allah ya sa albarka a cikin auren. Kaga sai malamai suka ce to kenan ya nuna idan mutum ba yi da mu'amala ba za a aure shi ba kaga wa khuluquhu kenan ko kawana nawa kenan na uku amman shi wannan abu na hudu a ciki kaga alqudra ala alinfaq iko da zai iya cirewa bi ma'ana yana da sana'a ba sharadi bane a sai mutum yana da babban aiki yana karban kuɗi mako dai abinda ake nufi idan ya aure ta zai iya ciyar da ita kina ba ta amana ne zai iya tafatar da ita zai iya daukar dawainiyar gwargwado na zamantakewa na aure shine ake nufi da kudura ala al-infaq wato iko a wajen ciyarwa amma mutumin da ba cdi ba fadada baya aikin sisi za a shi mata ba ta dalilin nan wannan shine sharadi na nawa na hudu ko cewa ba za a bashi mata ba a wannan dalili amince wannan ba za a bashi mata ba saboda ne ba yi da iko a wajen ciyar da matarsa sharadi na biyar shine ba yi da lafiya an gane ba yi da lafiya sannan kuma ba yi da sana'ar da zai iya ɗaukar ɗawainiyar matarsa kaga waɗannan sharuɗan guda biyar na farko musulunci na biyu shine aƙida kyakkyawa na uku ya zamana cewa yana da kyakkyawar mu'amala na hudu ya zamana cewa yana iya ciyar da iyalinsa sa'an na biyar ya zamana cewa yana da lafiya da zai iya ɗauke mata zamantakewa na aure kane cewarta na zamantakewa na aure kaga waɗannan sharuɗai guda biyar duk wanda bai cika shi ba baya cancanta a bashi mata ta kuma buƙatar sanin wannan karatu saboda mutane da yawa ba shi ake dubawa ba ina ba ta amana ne yanzu duk mutumin da ya zo neman iyakku da aure waɗannan su ne sharuɗan da aka ce ku duba haka ita ma mace idan an zo neman ta da aure abu ɗaya ne kawai ba za a duba ba a ciki shine qudra ala al-infaq shine kawai za ka cire a cikin ka'idan maza kaga na farko al-islam na biyu al-aqidatu sahiha na uku shine al-khuluq mu'amalat sannan na hudu shine ne qudra ala al-infaq na biyar qudra ala al-jima' to in ka mace ce na farko abin da ake dubawa shine al-muslima shine na farko wani zai iya cewa to ah bayan Allah ya halatta mana auren alal kitabi sai mu ce eh illa guda ɗaya ne Allah ya bada a ciki saboda an san miji ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i ko sune tsayu akan mata saboda in akwai kauna zaka iya janta ta musulunta dan shine sirrin da yasa aka baka wannan dama amma in ba za a samu wannan manufa ba sai halaka ka aure ta an gane fitu shi yasa dole ya zamana cewa musulma an gane da biyu kuma ya zamana cewa tana da aqida kyakkyawa amma shi wannan saboda wani zai ce ah to ai zan iya a an kwali na jan hula ina fata an gane dan kwali na yakan ja hula wanda galibi dai an san hula kan ja dan kwali amma wani lokaci dan kwalin na jan hula kuma ba a samu matsala an gane saboda haka a kiyaye na uku shine ya zamana cewa tana da kyakkyawar mu'amala ita ma saboda ai ba da addinin ta kai za ka zauna ba a kai mu'amala kaga addini alaƙa ce da ubangijinta bin dokar Allah ko bin karantarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan janibin kenan eh janibin kuma janibul khuluq babu mu'amala yaya take mu'amala kaga anan sanin kimar miji girmama miji dauka goyiniyar miji sa'annan kuma mu'amalar da za ta yi da mijinta da kuma ɗan uwan miji saboda bayan da za a yi mace ta aure ka ta ce ba ruwanta da cikinka an gane ba zai yiwu ba saboda mu'amala ce za a yi da daɗi ko ba daɗi dole za a yi mu'amala saboda an ɗauko ki daga wani gida za ki shigo wani gida kuma dole za ki yi mu'amala da dangin wannan miji kaga babu mu'amala kenan to dole sai an samu wannan tana da kyakkyawan mu'amala. Sannan abu na hudu shine lafiya, as-sihhatu, ana da lafiya. Saboda ka'ida ne ba a auren majbuba, ina ba ta an gane, ko kuma makuruna wanda gabanta ya shafe kaga ai ba mace bace ke, an gane, ko kuma wanda wani kaho ke fito mata a al'aura lokaci bayan lokaci, kaga dole sai an sanar da shi mijin, shi ma sai an sanar da shi. Haka in tana da aljanu sai an gaya mata, wani yarinyar nan da zaka aura duk da tana da iskokai, saboda me kada wata rana yana zuwa ya ce kaza wani abu ya faru kaga za a samu matsala, dole sai an gaya masa. Shine ka'idar bayyani fil khiyar ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana bulika lahumu fi bay'ihima wa in kadaba wa kadama muhiqqa barakatu bay'ihima. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin hadisin Bukhari da Muslim yace masu kasuwanci guda biyu suna da zabi, matukar ba su rabu da juna ba, fa in sadaqa, in suka yi gaskiya, wa bayyana, suka yi bayanin duk wani aibi da ke ciki, burika lahuma fi bay'ihima, wannan kasuwancin da aka kulla Allah sai sa albarka, shi da ya aura, shi da ya siya, shi da ya siya, duka sai Allah sa musu albarka. To malamai sun gina wannan ne kan babin al-uqud, kuma al-uqud az-zawaj ya shiga cikin sa. Ina fata an gane harka da kasuwanci, saboda haka aure kaman kasuwanci ne aiko, saboda haka shi ma ya shiga wannan babin a babin mu'amala. Saboda haka sai a ce mai kaga yarinyar nan tana da matsala, ne matsalar ta gaskiya tana da iskufi, amma gaskiya ba kasafi yake tashi ba, sai a dade, sai in ranta ya ɓaci ne ake ganin wani abu, amma lafiya lau, kaga in ya amince zai aure ta sai aure ta, ya san cewa tana da wannan illa, an gane, sai Allah ya sa albarka a cikin zamantakewa na aure. Wa in katama, wa in kadaba wa katama, in suka yi ƙarya, kaga hatta samari masu aure suna ƙarya wajen neman aure, Allah na cire albarkar, shi yasa zaka ga wani bayan sati ɗaya suka yi an sake ta, ko da ji daɗin zamantakewar ba, saboda me ba mantun farko ba a ba hanyar da ta dace ba. Wa kadaba, suka yi ƙarya, wa katama, suka ɓoye aibin da ke ciki, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce muhiqqat barakatu bay'ihima, albarkan da ke cikin wannan kasuwancin ko haɗakan sai Allah ya shafe shi. To haka shi ma zamantakewa na aure, idan uba ya yi gaskiya a musulunci a ka'ida, idan aka aure wa da mutum mata ba a nuna mai cewa tana da iskokai ba, tana da wani rashin lafiya, ya zo daga baya ya zo ya bayyana gare shi, to yana da zaɓi, lahu gaskiya yana da zaɓi, in ya ga dama ya haƙura da ita ya neman mata magani, in ya ga dama ya dawo da ita gidansu, kuma babanta zai biya shi duk abin da ya shi, a ka'idar shari'a kenan, ba a ka'idar mu mu'amalar mu ta yau da gobe da muke yi ba, ko amma a ka'ida a shari'a dole sai ya biya duk abin da ya kashe sai ya biya, saboda kuma ya yaudare shi, bai gaya mai gaskiya ba. To kun ga wannan yana daga cikin matashi yadda ya kamata a ce mun san su a wajen wato neman aure. Idan muka sani da mazan mu da matan mu, insha Allah ba za mu samu matsala ba. Kaga wani lokaci iyaye sukan yi gaggawa saboda yarinya kila ta dade ba ta samu miji ba, mutum na fitowa ba tare da an duba wa'annan sharuɗa ba, sai ayi aya aya aurar da ita, ana aurar da ita sai wani abu da yana bayan haka, sai a dawo ana cewa ba an sani da an sani. Shi yasa ka'idar shari'a duk wanda ya bi shi ba zai yi nadama ba, ina fata an gane. Saboda haka duk wanda ya bi karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai taɓa nadama a cikin tarbiyyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba al'ummansa ba. To kaga a babu mu'amala dole wata rana za a kawo wa juna tsakanin baki da harshe, ma akan samu saɓani balle mutum da mutum ɗan uwa, wannan kuma tarbiyyar ku ba ɗaya ba ne, babanka daban babanta daban, tarbiyyar da babanka baka ya sha daban da tarbiyyar da baban ka ya bata, ina fata an gane. kaga wannan za ku zo ku zauna ku yi rayuwa a waje daya kaga dole yana bukatar sai an zama masu hakuri shi sa Ibn Taymiyyah yake fadi a cikin littafin sa siyasatu shar'iyya istinbati yayi akan fadin Allah madaukaki waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatin yuqinun Allah yace mun sanya annabawa suka zama jagorori da al'umman su a yayin da suka yi hakuri sun kasance da ayoyin mu suna samun kasancewa sai istinbati sai ce bi sabri wal yaqin yunalu al imama da hakuri da yaqini kake samun jagoranci to dole kai miji sai ka zama mai hakuri da kuma hangen nesa saboda mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace istausu bin nisa'i khaira ina muku wasiyyi ga mata na alkhairi fa innahunna khuliqna min dil'i an halice su ne daga kashin hakar kari kuma kashin hakar karin da ka halice su duki karkasan jikin kashin hakar karin a alahu inda yafi ko ina karkacewa haka aka halice su shi yasa manzo Allah ce in istamta'ta biha istamta'ta wajha iwaju in zaka ji dadi da ita sai dai ka ji dadi da ita a karkacen da take lan tastaqima ilayka abada ba za ta taɓa miƙuwa gare ka yanda Allah yake na miji mai tunani a ce matar ka haka za ta zama ba an gane kaga wannan yana nuna maka shimfiɗa ne a matsayin ka na ɗa namiji dole sai wa'ansu abubuwan sai ka kai hankalinka nesa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana sun samu rashin jituwa da matarsa nana Aishatu ku duba darajar nana Aishatu sai na Abubakar ya shigo gidan sai tar da su sai mazala ce waye zai fara bada bayani tsakanin ni da ita sai sai na Abubakar ya ce kai ne zaka fara magana ya ma'aikin Allah nana shi kada kai ta kalli mazala take amma zaka faɗi ka faɗi gaskiya kaga nan ne ake so a nuna maka alaka ce tsakanin mata da miji sai sai na Abubakar ya ce dan Allah kike gaya wannan magana kai sai ya huta da duka sai manzala ce ya hakuri kale ta tafi za mu warware bayan kwana biyu da ya shigo sai ya tada su ana wata da dariya sai ce ya ma'aikin Allah yanda aka sani a cikin wancan fadan aka sani a cikin wannan nishadin da ake na jin daɗi kaga wannan yana so ya nuna maka dole wata rana sai an samu me sai an samu sabani tsakaninku da juna saboda kai ba mala'ika bane ita ma ba mala'ika bace wannan yana nuna maka wato mu'amala idan akwai kyakkyawan mu'amala za a yi tsakanin amma ta yi hanyar da ta dace inda shari'a ta ba ka dama in ta yi ba daidai ba ka ladabtar da ita wallati takafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wajiruhunna fil madaji'i wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila Allah ce matar da kan gare maka kai mata wa'azi matan mata kala kala ne ita mace da kana mata wa'azi za ta yi la'asar haka ga jikinta ya amu ta yi saduda ta mi kauya to wanda duk lokacin da sai ba daidai ba wa'azi za ka dange mata akwai kuma ba san da duk wa'azin da za ka yi mata har da izgilanci za ta fara ba za ta fara a sheikh san nuwa ne za ta fara maka izgilanci to ita wannan za ka ga ba wa'azi ba ne ke mata ita kuma kila a ɗabi'arta abinda ke mata shine a kaurace mata ina fata an gane shine sai manzo Allah ce wala tuhajir illa fil bayt ka kaurace mata sai a daki zaka iya kaurace mata cikin abincinta zaka iya kaurace mata kake kusantanta yana kwana da ita akan gado daya ina fata an gane idan ka fada cikin irin wa'annan matan shikenan duk lokacin da ka tangare sai kai mata haka dan ka fita kuma shine sirrin akwai kuma wanda duk abin da za ka yi mata in ba taɓa ta aka yi ba wallahi ba za ta bari ba Allah ne ya halice su kuma shi ya bada wannan tsari ina fata an gane kamar yadda wani bawan Allah ya ce ya zo ya ce min ya mata nasiha in ya fara mata nasiha zai ce in sannan a karama kallon wa Sheikh Mahmud Gumi wai tana mai izgilanci ya sai na ce to ka kaurace mata ya ce ya kaurace mata sai ta ce daga nan har shekara mu je zuwa in ba za a ba ta abinci ita ina ruwanta kaga sai da ce to na ce ka san me za ka yi sai ce min a'a na ce to ka dan taba ta idan ka taba ta ka kira ta ka ce ta zo kana zuwa an sa mata hannu amma ba naushi za ka yi mata ba eh sai ka je ka zuwa musu da yarinya ka ce malami ba su da fatawar sai na ce ka dan nemo doruna baki daya ka shafa mata zaitun ke laushi sai ka kira ta ka ce wacce zo na miki nasiha kin min izgilanci na daina cin abincinki kin je kina ta kin ce ba ruwanki ya kike so in yi da ke na ce idan ta fara maka ihu sai ka mata juga guda ɗaya ko biyu ko uku za ta ɗiba da gudu mama yana kiranta ya ce haka yayi yana mata akasin nan da ta ɗiba ta ruga da gudu ta ce duka to ya hakuri me kake so in maka na ce Allah ya yi gaskiya tunda Allah ya ce udribuhun hadake su amma dukan da ba zai ji mata ciwo ba ta ji zafin duka amma ne da haka manzo Allah ya ce ba fatiyayyen ku bane ne yawan duka ina ba ta gane saboda matan Madina mazan Madina in suna magana matan su da duka su shiru suke yi da sai mutanen Makka suka yi hijira zuwa Madina in mijina magana kuma sai ta dinga tanka shi sai matan Madina su mafi suka dauka in miji ya fara magana sai ta tanka shi sai suka kasa hakuri sai suka dake sun dauko wani ɗabi'ar jama'a da ɗabi'ar su bane mata sama da 40 suka zo gaban manzon Allah suka kawo korafi mazajin su duk sun duba ne shi manzon Allah ya tara sahabbansa ya ce ba fiyayyen ku bane matanku sun kawo karanku cewa kuna duka shi yasa manzon Allah ya ce khairukum khairukum li alihi wa ana khairukum li ahli yayyanku shine wanda ke tsauki da mu'amala da matarsa kuma ni din nan na fi kowa a cikin ku tsauki da mu'amala da matana da iyalaina kaga wannan yana so ya nuna maka babu mu'amala ko kaga babu ibadat sallah azumi da sauransu wannan wani babi ne zaman kansa babu kuma mu'amala shukani in shukata mu'amala da za a zauna da juna tsakanin mata da miji to kaga in babu wa'annan dokoki da yawa za a yi asara a zamantakewa na aure wanda shine yau kake gani kake fuskanta ba mazan ba ba matan ba ina fata an gane to muna kyautata zaton ango kana sauraron mu zai zamana cewa za ka yi kyakkyawan mu'amala da matarka kuma dole sai ka kai hankalinka nesa kaga kana da kuruciya amma kada wata rana ta ce sake ni tana ta kuma ka kai ka ce to an baki a ka ba abu sa haka sai ka ce to ya kuri sake ni sake mun rigana in ta ce sai ka kaza sai ka dauko takarda sai ka rubuta I love you sai ka mika mata haka shikenan kaga za ta yi dariya kaga yanzu ka hutar da zuciyarta saboda haka su mata sai an zauna da kyakkyawan mu'amala da su ba'a cewa kai ita ta nema burin ba ta mana ba shi ke nan ba a'a saboda hankalin sa ragagge ne ita za ta gama wannan kuma ta zafe ta kuka ta ce kaza kaza a'a kyakkyawan mu'amala shine sai ka kai hankali nesa mu'amalar da kuka yi kafin aure fa ba shi ne mu'amala har ka ce ka zama gano ta in shekarun ka goma da ita wallahi baka gama sanin ta ba sai ta yanzu ne aka fara sanin wace ce ita sannan kuma ita kyamace tana da wani abin da ake tarbiyyantar da ita abin da ka daura ta da shi yanzu da shi haka za ta tafi da kai har zuwa ranar da Allah zai raba ku shine mutuwa wanda ban fata wannan aure mutuwa ce kadai ta raba ku tsakanin ka da iyalanka Allah ya sanya albarka barakallahu lakum wa barik alaikum wa jama'a bainakum fi khairin fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk to dan ba da dama in akwai tambaya sai mu ta sai mu amsa in babu kuma insha Allah zamu tafita abinda muka san tadidi Allah masa albarka na'am in kun sai kuskure kuma Allah ya yafe mana alaikum assalam na'am 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 duka duk matan da za mutum zai aura a duniya أي شيء حديث عمرو بن العاص الإمام مسلم يرويته يقول قدر الله مقادير الخلائق وفي رواية قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء قال يا تارا تارا هل تنسى كم كفني هل تنسى ميدك السيد الشكرة دبو همزن قال يا تارا قومي الدنيا هنا فاتح أن يعني كان وانا رواية إمام مسلم سيكما حديث اللي أعرف في المجنة الجيلي سيني حديث عبادة الأنصاني قال إمام الكريم فيه إمام أبو داود إمام النسائي ذكر ويتو يتي أول ما خلق الله القلم فاركو عبد الله هل تاشي القلمي فقال له اكتب سيالا تيوى القلمي ربوتا فقال القلم ماذا اكتب يا رب القلمي تيني ككسو ربوتا يا الله سيالا تي اكتب ما هو كائن الى قيام الساعة فربوتا ابن الذي فرجي ذبن باك امني ني ابنجيجي هرزو رانا تاشي قيامة فجرى القلم يكتب ما هو كائن الى قيام الساعة سيالا القلمي يدنج ربوتا ابن الذي فرجي هرزو رانا تاشي القيامة هذا شيني سر رفئة الأقلام وجفت الشعوب القلم من أكا ربوتا أبا بند ذي فارو بكا أن أكاشي كما قلنا أن أكا ربوتا دوكوك ديابوشي هذا كافو مكين يزو دونيا كان أنت تكشي قانا تهيب أشرن أشكي بابا سا شيني حديث عبد الله بن مسعود حديث البخاري ومسلم بأصحاب السنة فيت بكتم ماله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد ذكر يوصي شيني ما لم تهيدي ستكرا تقدير العمر هاي نرى يورمتو عن ضغط عرش سوى ذاك ديك ونم الربط شي ألوح المحفوظ شيني أبن دي تتاروا أنا فات عن غاني نعم ما قد يشيب كنم فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.